sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na yau Alhamis 10 ga watan Maris shekara ta 2022, da fatar an waye gari lafiya. Yanzu ma Alheri Grace Abdi ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa tare da ku. Bayan labaran duniya, za ku je da ta doka ke barazana ga tsarin rayuwar yau da kullum a Najeriya. Muna kuma da hira ta musamman da wani dan majalisar dokoki a jamhuriyar Nijar kan kuncin rayuwa da al'ummar kasar ke fama da shi. Kamar kowace rana Alhamis a wannan shirin, Suleiman Muna Barma zai shigo da shirin na kasa ba kasawa ba. Muna kuma tafi da muhimman rahotanni da suka dauke hankalin jaridun kasar Ghana na wannan mako. Sai kuma ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho, amma kafin nan ga Muhammad Hafiz Baballe da sumatabin labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Washington ta yi Allah wadai da rahotanni da ke cewa harin da Rasha ta kai ya lalata wani asibitin haihuwa da ke birnin Mariupol na ƙasar Ukraine jiya Laraba, yayin da jami'an Amurka suka yi fatali da shawarar da ƙasar Poland ta gabatar na miƙa jiragen da Rasha ke kerawa zuwa sansanin sojan saman Amurka, sannan kuma zuwa Ukraine. Sakataren yaɗa labaran ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon John Kirby ya ce ƙasashe masu cin gashin kansu za su iya yankewa kansu shawara abin da suke sanyi, amma wannan ra'ayin shawarar miƙa waɗannan jiragen sama zuwa hannunmu don turawa zuwa Ukraine, wannan wani abu ne da ba za mu soma yanzu ba. Wani bincike da hukumar leƙen asirin Amurka ta yi ya ce za a ɗauki irin wannan aika-aika a matsayin babban haɗari, in ji Kirby. Kuma ana iya kallon shi a matsayin wani abu da shugaban Rasha Vladimir Putin ya yi, wanda ya kaddamar da mamayen makwabciyarta a Ukraine makonni biyu da suka wuce. Rasha ta soki ta yin da ƙasar Poland ta yi na aikewa da jiragen zuwa sansanin sojan saman Amurka da ke Jamus, yayin da kakakin fada Kremlin Dmitry Peskov a ranar Talata ya kira lamarin da wani lamari mai haɗarin gaske. A fadar White House, sakataren yaɗa labarai John Psaki ta faɗa jiya Laraba cewa na ganin a bayyane yake ƙarara, baya buƙatar ƙwararre a fannin soji don fahimtar dalilin da ya sa tashin jirage daga sansanin sojan Amurka zuwa wani yanki na ƙasar da ake fama da yaƙi baya cikin muradunmu, kuma baya cikin muradun ƙungiyar NATO. Manazarta sun ce yunƙurin da China ke yi na taimakawa Rasha a fannin tattalin arziki ba zai iya kawar da takunkuman da ƙasashen yamma suka kakaba mata da nufin tunkarar mamayar da ta yi wa Ukraine ba. Takunkumin na baya-bayan nan shi ne wanda shugaban Amurka Joe Biden ya ba da sanarwa a ranar Talata da ta wuce na dakatar da shigo da mai da iskar gas ɗin Rasha cikin Amurka a matsayin nuna adawa da yakin. Kakakin ofishin jakadancin China da ke Washington Liu Fagyun ya rubuta biyoyi a cikin wani sakon imel cewa takunkumin ba shi ne hanya mai muhimmanci da inganci don magance matsalolin ba. Tun shekarar 2011 Liu ya ce Amurka ta kakaba takunkumi sama da 100 kan Rasha ba tare da warware wata matsala ba. Ya ce China ta yanke shawarar matsayinta da manufofinta bisa lamarin da kanta, dangane da Rasha da Ukraine kuwa Liu ya ce za mu ci gaba da taka muhimmiyar rawa wajen nema da samar da zaman lafiya. Yayin da Beijing ke adawa kan takunkumin da kuma shirin China na sayen ƙarin kayayyakin Rasha za su taimaka wa makwabciyarta ta arewa, har yanzu tattalin arzikin Moscow ya dogara ne kan ƙasashen yammacin duniya fiye da China, a cewar ƙwararru. Labarin yana zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Rikicin ƙabilanci wanda galibi ya shafi shanu ya yi sanadin mutuwar mutane kusan 70 a sassa daban-daban na ƙasar Sudan ta Kudu a cikin makon da ya gabata, a cewar shaidu da jami'ai. A hari na baya-bayan nan dai mutane 14 suka mutu, kana wasu 13 suka jikkata a wani farmaki da aka kai kan shanu ranar Litinin da ta wuce a gundumar Dog, a cewar hukumomi a jihar Jonglei da ke tsakiyar Sudan ta Kudu. Muƙaddashin gwamnan Jonglei Tuang Majok ya shaida a shirin BOA na Southern Sudan in Focus cewa matasan yan ta'adda ne suka kai hari a garken shanu na Fangonki da ke gundumar Duk Padai, wanda ake zargi 'yan yankin Greater Fibo ne da ke makwabtaka da su. ya ce maharan sun kai farmakin kan garken shanu da dama, amma sun mayar da dabbobin a daren Litinin.
Madalla kada a nisa nan gaba kadan Hafiz zai sake shigowa da karin labaran duniya, amma kafin nan bari mu bude taskar rahotannin namu a Najeriya, inda masana ke ganin cewa yawan take dokoki da ake yi baya rasa nasaba da abin da yake jefa kasar cikin kalubale ta fuskoki daban-daban. Wannan na zuwa ne lokacin da hukumar hana fasikobri ta damke waɗansu mutane biyu a jihar Kebbi da ake tuhuma da yanka jakuna kimanin 1,000 da aka kuma kiyasta kuɗinsu a kan naira fiye da miliyan 42. Daga Kebbi, Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoto.
A halin da ake ciki dai, rayukan 'yan Najeriya musamman talakawa na ci gaba da fuskantar halin kunci sanadiyar matsaloli da suke yi wa ƙasar kakagida, kama daga matsalar rashin tsaro, tsadar abinci, tsadar man fetur, rashin wadatattun lantarki da dai makamantansu. Wannan kuma bai hana 'yan kasar ba su rufe idanunsu suna aikata wasu ayyuka da dokokin ƙasa suka haramta, ba tare da la'akari da illolin da yin hakan kan iya haifarwa ba. A jihar Kebbi da ke arewa maso yammacin Najeriya, jami'an hukumar hana fasikobri sun kama wasu mutane biyu da ake tuhuma da yanka jakuna fiye da 1,000 da safarin namansu, abinda kwantarolan hukumar Joseph Atta ya ce ya saba wa doka.
Dokan kasuwanci, kana iya kasuwanci a kan abin da doka ta yi da ne. Dokan kasuwanci da ba ta da amfani ga al'umma ba daɗi kuma ba laifi ne. Amma muna da masaniya cewa wasu daga Asian countries sukan zo kasarmu ta Afirka, ka kamanta fa. Wayannan dabobin ba duka daga Najeriya aka samu su ba. Aka smugu nasu ne aka kawo a wata kauye, an boye a daji, har da wani generator nasu ma da suke wannan aiki. In abun halatacce ne, me yasa ba za su zo cikin kasuwa su? Baga abatuwa ba gari, baga wannan makoya nuna ba gaskiya. Na mun bincika, mun yi full examination, sai muka samu buhuna 1,390 da aka yi lissafin kudin, sai aka samu abu ne wanda ta fi miliyan 42. Yanzu wannan abu za ku gani za mu destroy, za mu binne shi.
Direban motar trela da ya ɗauko naman Aminu Salihu ya ce baya da masaniya akan ko menene aka sa shi ɗaukowa.
Kuma direban motar nan lalura ne ta kama shi, ni ina safiya da direba ya ce zo in je in ɗauki wannan kayan a rara, za mu je mu kai su a wani ca. Ya ce za mu je mu ɗauki dai kawai kaya ne.
Shi kuma wanda ke rakiyar naman Sylvester ya ce saƙo ne kawai aka ba shi ya isar.
No, not mine, I'm just a laborer there.
Dukuya ya masharanta ke kallon irin wannan lamarin. Farfesa Bello Dodon Bada mai sharhi ne akan lamarin yau da kullum.
Dama ka san su dokoki. Ko ka ji tsoron Allah ka bari don shi, ko ka ji tsoron doka, ko inda yake ba su da addini. To duk ƙasa wadda dokoki ba su aiki, shi ke kawo duk waɗannan fitinu da ka gani su suka same mu a Najeriya. Abubuwan haƙiƙa ne sun wa Najeriya yawa. Kuma da ɗai shugabanci in ya samu ciyo ya kama shugabanci, to komi faruwa shike. Ka san ita zuciya in ba ta da lafiya, ko ina jiki sashin jiki babu inda zai samu lafiya. To wannan shi abbalai irin wanda ya hurma Najeriya.
Jama'a dai na ganin cewa da 'yan Najeriya shugabanni da waɗanda ake shugabanta za su mutunta dokokin ƙasa, da watakila al'amura za su gudana yadda ake muradi. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya.
Takai da Malam Nasir, kuna sauraron sashen Hausa ne daga nan birnin Washington DC. Ga Hafiz da ci gaban labaran duniya.
Amurka ta taya zababban shugaban kasar Koriya ta Kudu Yoon Suk Yeol murna tare da cewa Washington tana fatan faɗaɗa ƙawancenta mai ƙarfi tare da Seoul. A jiya Laraba ne Koriya ta Kudu ta zaɓi ɗan takarar babbar jam'iyyar adawa ta People Power Party, kuma tsohon mai gabatar da ƙara Yoon Suk Yeol a matsayin shugaban ƙasar, bayan zaɓen shugaban ƙasa mai cike da takaddama da rarrabuwar kawuna. Ana sa ran Yoon mai ra'ayin mazan jiya ya ɗauki tsauraran matakai game da Koriya ta Arewa da China. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya faɗa wa BOA cewa ƙawancen da ke tsakanin Amurka da Koriya ta Kudu da tattalin arzikinmu da kuma al'ummarmu yana da ƙarfi, inda ya ƙara da cewa shugaba Joe Biden yana fatan yin aiki tare da sabuwar gwamnatin don ƙara faɗaɗa haɗin gwiwarmu ta kud da kud. Ana sa ran Yoon zai kafa kwamitin karɓar mulki kafin ya hau kan karagar mulki a watan Mayu, wanda zai maye gurbin shugaba Moon Jae-in mai barin gado. wanda kundin tsarin mulkin kasar ya haramta wa tsayawa takara karo na biyu na shekaru biyar. Jami'an diplomasiya sun ce bangarorin da ke kokarin farfado da yarjejeniyar nukiliya ta Iran sun yi ta faɗi tashi jiya Laraba don warware buƙatar Rasha na mintunan ƙarshe da ke yin barazana ga tattaunawar da aka yi, inda Amurka ta nuna ba ta son shiga tattaunawa tare da Rasha kan lamarin. Ranar Talatar da ta wuce ne manyan ƙasashen yamma suka gargaɗi Rasha game da rukuzar yarjejeniyar da aka kusan kammalawa na maido da Amurka da Iran kan yarjejeniyar nukiliyar da aka cimma a shekarar 2015. Babban mai shiga tsakani na Iran ya koma bayani a jiya Laraba daga shawarorin da ya yi a Tehran. Wakilin Rasha a tattaunawar Mikhail Ulyanov ya yi watsi da duk wata shawarar cewa Moscow na rike da yarjejeniyar, kuma ya ce ba a kammala rubutun ƙarshe ba.
Zuwa gaida Muhammad Hafiz Baballe da karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bari mu rufe taskar hotonnin namu a jamhuriyar Nijar, inda duk da matakan da gwamnatin kasar ta ce ta dauka don samar da cimaka akan farashi mai rahusa tare da rarraba abinci kyauta a wasu yankuna da jama'a ke cikin halin bukata sakamakon fari a damanar da ta gabata. A wata hira ta musamman da wakilin Musulmin Muni Barma, dan majalisar dokokin kasar Shitu Mamman ya yi ƙarin kuma haske kira ga hukumar ƙasa da masu hannu da shuni su tallafa wa mazauna karkara ganin yadda rayuwa ke da wahala.
Cikin wannan wata da muke ana ce da hatsi 120 ne, wani guri 140. Mutane babu aikin da za su yi a ƙauye wanda za ka samu 160 ka sai ɗaya. Kinan ya kamata gwamnati da masu hannu da shuni da kowa da kowa, duk wanda yake ta sanin ciwon talakawa a ƙauye, ya san a ƙaza a yi ko da da jika-jika ne ko da 100 ne ka taimaka da ɗan'uwanka da yake ƙauye. Yau wanda ya baka jika a ƙauye kamar ya baka miliyan guda, saboda in ka wuce bai yanda za ka samu aikin nan, ba wanda ya sai taimakawa al'umma nan ba Allah ba sai dai gwamnati.
To amma gwamnatin nan ta bayyana cewa ta aiki da shimaka da za a rarraba kyauta a wuraren da bukatar hakan ta taso, sannan wasu yankuna kuma ana sayar da abin a kan farashi mai rahusa don sassauta wahalhalun jama'a.
Alhamdulillah, gaskiya ne na gani kamar wajen jiha biyu ko uku ma wanda an kai abincin, gaskiya ne gwamnati ta kare farashi ana saidawa al'umma, amma ba zai iya yin kokari ba ya ciki gurbin nan gaba daya saboda abin yake da yawa. Kin da zamu gwamnati mun je mun gano, kenan ya kamata ta ci gaba da yi da taimakawa, ana yi amma wannan abin dan lokaci kadan sai ya kare. A ci gaba da karawa, gwamnati tana da hanyar da za ta nemo abinci ko ina ne ko bangon duniya ne a nemo a kaiwa talakawa. Ba mu ce ba kowanne a bashi kyauta, amma a kare farashi kowanne ya samu daidai gurgudu.
Wataƙila wani zai ce to ku ƴan majalisar dokoki ku kuma me kuke yi domin talaka ya samu wadatar cimaka, ko kuma wace irin gudunmuwa kuke bayarwa domin sassauta damuwar da wannan al'amari ya jefa jama'a cikinsa?
To alhamdulillah, wannan kamar yanzu wannan abin da nake yi ina cikin tsarin dan majalisa, can mun ka'idoji in ka karanta ga ganin dan majalisa, mu ba mu hulɗa gare mu da wa'ansu masu hannu da shuni ba. Dan majalisa ba kashi gare mu ba, dan majalisa ba wani bidige gare mu ba. Kenan mu abin da ya kamace mu mu gaje mu cewa mu ga abin da al'umma suke. Al'umma cikin halin da take suna buƙatar ruwa, abinci, hanya, mu na busashe da na dabbobi da na mutane, abinci na busashe na dabbobi, mu je mu gani hakkin mu ne, dole ne mu kuma mu zo mu ga gwamnati. Saboda su talaka ba su da damar da za su zo su yi wada wata magana, amma mu kundin kasar Nijar ya ba mu incin in mun je mun gani mu zo mu hada gwamnati guri kaza akwai kaza, akwai matsala kaza, akwai matsala kaza.
Dan majalisar dokokin jamhuriyar Nijar Shitu Mamman a hirarsa da wakilinmu Sulaiman Muni Barma. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kafin mu ci gaba, bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji.
It's RG on the beat. sanni lokaci ne dama an fada mu hakunci ai mawadaci ne tafi a sanni sannu zaka je ai gaskiya ne sauki kake ta yi wai ina zaka je ne kafa ka manta shi gaggawa aiki shedan ne idan kai tunani ai shekara ma kwana ne sannan yau da gobe dukkan ni shi na Allah ne komai kake so yi hakuri zai zo lokaci ne akwan a tashi wacce bamba kware sarki ne wage yace duk sawawa dagaci
haka yake yanzu kuma ga shirinmu na gaba
Nakasa,
nakasa,
nakasa.
Bakasa waba.
Nakasa waba, tatam kasa waba. Jama'a assalamu alaikum. Barkarmu da sake haduwa a shirin nakasa bakasa waba na kowane mako wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mumuni Barma. A makon jiya mun samu bakuncin wani dan jarida mai zaman kansa Alhaji Laminu Gwanda na Radio Sarauniya Maradi wane ya karbi tukuicin hadin gwiwa daga hukumar kare haƙƙin dan adam ta ƙasa CNDH da kungiyar ƴan jarida masu kare haƙƙin dan adam RGDH sakamakon rahoton da ya hada akan rayuwar mata masu gucewar hankali To a yau za mu dora daga inda bakon shirin ke ankarar da ƴarajin kare haƙƙin dan adam wani fannin da har yanzu ba sa bashi kulawar da ta dace.
Ita wannan hukuma ta kare haƙƙin dan adam da aka daidaita shugabanta hukuma ta ƙasa da su da ita kanta wannan kungiya ta RGDH ta ƴan jaridu masu kare haƙƙin dan adam ina shawartar su da ya kamata su kokarin kare kusantar mutane masu larura ko kuma masu bukata ta musamman ire-iren mu domin akwai halubale sosai zaka ga wani lokaci gwamnati ta kirkiro wani shiri na yaki da talauci amma an ware na ƙasa su ba sanya su cike ba ko kuma an tura wani wakili wanda wani jikana yake wanda ba a dai kira su an wakilta su da abin ya shafa kai tsaye a jikin su suke jin abin a zukatan su amma kuma ba a ba su wannan damar sun shiga cikin yanda za a magance matsalolin da suke damun su ba wannan yasa har koyo shi kake ganin matsaloli irin su na barace-barace da sauran su suka kasa karewa mutanen mu ban ce duka ba amma wallahi da dama daga cikin mutanen mu sanar da su ciyar idan da za a tallafa musu a dora su musu hanya za su bayar da gudunmuwar da zaka ga cewa ƙasa ta ci gaba to amma ba irin wannan saboda haka gaskiya kamata kusanci mutane ire-iren mu masu bukata ta musamman danganan an samu ci gaban magance matsaloli da dama da suke damun kasashen mu wanda tushen su da dama za ga talauci ne da zaman kashe wando da sauran matsaloli sune suke kawo cikas har yayin zamana ake samun ci baya a kasashe irin namu yanzu ni ne sakataren yada labarai ma na kungiyar guragu ta Maradi saboda haka ina gurgudu duk abin da ya shafi yada labarin su na kanji kai tsaye kuma duk abin da ya samu sukan kira ni su ga mun cewa to gafa abu kaza yana faruwa wannan abu ya shafi mutanen mu ne kuma ba sai ne aikin ku koda baka da kasa aiki ne naku ne ya labarai dan a dauki matakin gyara saboda haka iya gurgudu duk abin da ya samu gurgudan aiki tunda kafa ya labarin da nake aiki kafa ya labarai ce mai saman kanta nike daraktan tsare-tsare director da program saboda haka iya gurgudu nake yin kokarin ganin na tallafa na samar da wani yanayi da za a ji koken su za a tura muryar su zuwa gaba da sauran abubuwa da nake iya yi gurgudu ina yi kuma san ci gaba da yi kamar yanda wannan tambayar da kai mun ta nuna lalle akwai bukatar karawa bisa ga abin da nake yi din na kara jin kai koken da kasasu da kuma a samar da wani yanayi da hukumomi tun daga na daira har zuwa na jiha na kasa gabaki daya daidai kamata a ce sun shiga cikin al'amarin mutane masu bukata ta musamman
ha kuma Haji Laminu Gwanda wanda sakataren kungiyar na kasassun jihar Maradi ne ya kuduri aniyar zaburar da takwarorinsa masu bukata ta musamman dan ganin sun ba da kai a aikin jarida da na kare haƙƙin dan adam
duk da yake wasu suna ganin aiki ne mai wahala kuma haka din ne aiki ne mai wahala akwai kalubale akwai zirga-zirga to amma babban abin da ya kamata farko dai zamana mutum kana da ilimin abin zaka inganta aiki amma janyo sun yana da nasaba ne da shin mutum ya yarda zai yi aikin a matsayin aikin yadda yake kasan wani lokaci mutane suka yi tunanin cewa zaka yi aikin dan ka samu kudi shi kuma aiki zaka yi shi ne a yadda yake ka ci ka'idodin aikin dan isar da wata manufa ta samu wani sako da zai kai ga jama'a musamman aikin jarida zaka ya shafi kowa ya shafi rayuwar kowa na fanni na rayuwa saboda haka akwai bukatar idan har suna da sha'awa za su kusance ni wannan musamman matasa daga cikin da yanzu kaga an ci gaba akwai matasa da yawa zaka suna karatu din na kasassun ne amma suna karatu kuma muna samu irin kungiyoyi su ashi da sauran suna daukar nauyin karatun yara matasa na kasassu saboda haka aikin jarida idan dai na kasassu zai so shi a zuci kuma yace ya bada himma yayi to aiki ne da zai dace da shi tunda wani lokacin idan ka kai matsayin da akwai lokacin da ba sai kai zirga-zirga ba sosai ba in ka kware zaka ga cewa kin zaka bada umarni aje kaza aje kaza kana dai daga sauni kana kula da tafiyar da yake saboda haka ina ba shawara duk wanda yake bukata zai iya kusanta ta kuma ni kofa ta abu da take gurgurta yadda zan iya taimaka mishi da yadda zan kai koken shi gaba a gani me yake iya yi a bashi tunda aiki ne wanda ka san in bangaren talabijin shi za a yi magana hoto amma a radio kaga magana ce ta murya da ilimi da yadda zaka isar da sako da lafazi saboda haka wannan babu wata matsala insha Allah kofa tana buri ni gaskiya mutun neman abucin karance karance ban yarda a ce ban san abu ba in tsaya a ban san shi ba sai na bincika na ga menene shi zan iya tunawa shekaru kaman ko mako 15 da suka wuce kafin nake fara aiki akwai wanda sai su ga kaman ma ko taba hankali ga saboda yawan karance karance abin da ya kamata duk na kasashe yayi tunanin cewa kar ka gadan kana na kasashe kaga cewa wai ka kasa wai ba za ka iya yi ba a'a na kasa ba kasawa bace kuma wallahi mutane da yawa suna sha'awar idan suka zo suka ga ina aikin nan a wajen aiki ina da masoya sosai hatta abokan aiki banda ma masu saurare ne cikin gari zaka akwai wanda suke min alheri ma saboda ganin cewa a'a ashe wani gurgu ne eh sun shekara shekaru suna jin shirye-shirye na tunda yanzu a gidan radio da nake ina ban rasa shiri da ya kai 5 ko 7 wanda ni nake shi duk sati eh da kike kowanne mai gabatar da shiri mai kafa haka ake jin nau amma fa sauraron nau sau da yawa saboda shirye-shiryen na fa gabatar da su hankali kwance saboda haka kamar da kace na kasa ba kasa bace ya kamata kowanne ka sashi ya tashi tsaye a duk fannin da ya karanta ko yake da sha'awa akai ya koya ya iya ya ga cewa ya samar da yanayin da ake bukata
to masu sauraro nan muke ban kwana da Alhaji Laminu Gwanda sakataren kungiyar na kasassun jihar Maradi kuma dan jarida mai fafutukar kare hakkin bil'adama a madadin sa da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ni Sule Mumuni Barma da na gabatar ke ce da ku muni lafiya
to ga da malamai yanzu kuma ga Ridwan Abbas da muhimman rahotanni da suka dauke hankalin kasar Ghana na wannan mako
ya shiga tsakan mai wuya yayin da wasu ɗan bindiga daɗe suka harbe sarkin yankin da wasu mutane guda hudu abinda ya sabunta rikici na sarauta a wannan yanki jaridar Ghanaian Times ce ta ruwaito wannan labarin jaridar ta ce wani sarki da wasu mutane guda hudu sun samu raunuka daga harbin da aka yi a fadar sarkin da ke a ainihin da Gbemefon cikin yankin Tamale a jihar Arewaci wadda waɗansu 'yan bindiga daɗi suka yi sarkin da Gbema Bawa Husaini da wasu mutane guda hudu sun samu raunuka daga wannan harbi da sanyin safiyar ranar Litini bindiga dadin dai sun farwa fadan na da kwanana ne da sanyin su baki kuma sun karinka harbin kan mai uwa da wabi a bidda ya jawo jiwa sarkin da wasu mutane guda hudu raunuka na leka sashen labaran Ghana da su wannan labarin na zakallo dangi na shugaban kasar Ghana na farko Dr. Kwame Nkrumah na kira da a samar wa yankin su nan kromfo ci gaba jaridar ta ce game da abin da suka ce gidan dangin ne inda mahaifiyar Dr. Kwame Nkrumah na yanne ba aka binne ta da kuma wurin adanan kayan tarihi na Kwame Nkrumah suke da hanyar siya ma zuwa kromfo da magarin kromfo kanta duk babu wani ci gaban da suka samu a dalili ko kuma dai saboda ɗansu wanda ya sadaukar da duk rayuwarsa da ƙarfinsa a fafutukan 'yantar da ƙasar Ghana. Ablakwa ya jinjina wa shugaba Nana Addo Dankwa Akufo-Addo da yin amfani da jirgin ɗiban mutane zuwa Dubai. Jaridar The Herald ce ta ruwaito wannan labarin kuma ga abu da ta ce. Mamban majalisar dokoki na North Tango Samuel Kujetu Ablakwa ya jinjina wa shugaba Nana Addo Dankwa Akufo-Addo da yake ya yi amfani da jirgin ɗiban mutane zuwa Dubai. Labarin da ya rubuta cikin dandalinsa Mr. Ablakwa wanda da'iman yake zargin Mr. Akufo-Addo da yin tafiya mai tsada ya nuna cewar kamata ya yi a jinjina wa shugaba Akufo-Addo da yake yanzu ya yi amfani da jirgin ɗiban mutane zuwa Dubai a daren jiya. Domin gujewa barnan kuɗi kamar yadda aka saba gani kuma ake kira da Allah wadai da shi. Ta yin haka wannan ya kawo wa shugaban wani sabon ɗabi'a kuma ya cancanci a jinjina masa somin ya ceto Ghana daga kashe kuɗi Ghana cedi miliyan 3.3. Muna fatan zai ci gaba da haka. Mr. Akufo-Addo dai a ranar Litini ya tashi daga nan Ghana a bisa jagoran wata tawagan ƙasar Ghana zuwa a dandalin baje koli na kasar Dubai na shekara ta 2020. Da wannan muka iso karshen sharhin jaridun na yau. Radwanullah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Tuwa gaida Rufwan, sai kuma ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho.
Assalamu alaikum, sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana na Muhammad Awal Dukawa daga Zaria. Dan Allah ku bani dama in bayyana ra'ayina a gwamnatin Najeriya. Game da haraji da take gaba, kwastom suke fitowa suke cewa wannan shekara sun tara biliyan kaza, wannan shekara sun tara biliyan kaza, wannan shekara an ba su target, sun hauri target din. To dama muke so in ba gwamnatin Najeriya da shawara. Wannan yawan haraji ba shi bane cigaban ƙasa. An samu kaza haraji kaza ba shi bane cigaban ƙasa. Cigaban ƙasa shi ne talaka yana samun abin da yake so a yanayin da yake so. Shin haraji ya yi masa yawa ko bai mishi yawa ba? Gwamnati ne duba abin da take samu. Ba shi bane mafita. Mafita a sauƙaƙa. Talaka idan ya haraji cikin jin daɗi. Talaka ya sai abin da yake so cikin sauƙi. Tsadar rayuwa idan mutum ba ita. To ba za ta kashe kuɗin ta hanyar tsaro ba. Yanzu ya amfani an ja ya faɗo ya ɗauka. Mai amfani an takura talaka an ya biya haraji an ɗebi kuɗi an ba waɗansu jami'an tsaro sun cinye kuɗin a banza kuma tsaron bai samu ba. Sun yi tabbata farko da irin wannan ba ta ɗauki farashi ta ƙara mai ta ɗauki farashi ta ƙara haraji ta ɗauki farashi ta ƙara ba ko ina ita zanta inda aka kuɗi take kuma ta kashe kuɗin a banza ba lada ba ba lada. Gwamnati ta rage haraji rayuwa ta sauƙi kika gama kuɗin ba sai ta kashe tsaro ba. Idan talaka yana samun komai cikin sauƙi ba mai hankalin da zai je ya ɗauki kaskan zuwa ta'addanci duk kowanne ya kamata nasara ba. Gwamnati ta sauƙaƙa haraji na shigo da motoci na abinci komai izinin kuma haraji kaɗan ne sai da rayuwa ta yi sauƙi kuɗi sun daraja. Amma wani in za ta kai man fetur naira dubu mita ɗaya in za ta kai dukkan haraji ta kashe dubu ai abin da kake so ya samu ba so za ta ɗebi kuɗin ne ya zama yayi kuma ta kai isa a yayi.
Ra'ayoyin ku masu saurare kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
Washington ta yi Allah wadai da rahotanni da ke cewa harin da Rasha ta kai ya lalata wani asibitin haihuwa da ke birnin Mariupol na ƙasar Ukraine jiya Laraba, yayin da jami'an Amurka suka yi fatali da shawarar da ƙasar Poland ta gabatar na miƙa jiragen da Rasha ke kerawa zuwa sansanin sojan saman Amurka sannan kuma zuwa Ukraine. Manazarta sun ce yunkurin da China ke yi na taimakawa Rasha a fannin tattalin arziki ba zai iya kawar da takunkuman da kasashen yamma suka kaka ba mata da nufin tunkarar mame da ta yi wa Ukraine ba. Takunkumin na baya-bayan nan shi ne wanda shugaban Amurka Joe Biden ya ba da sanarwa a ranar Talata da ta wuce na dakatar da shigo da mai da iskar gas ɗin Rasha cikin Amurka a matsayin nuna adawa da yakin. Kakakin ofishin jakadancin China da ke Washington Liu Fabian ya rubuta a biyo a cikin wani sakon imel cewa takunkumin ba shi ne hanya mai muhimmanci da inganci don magance matsalolin ba.
To a gaishe ka masu saurare da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da karfe 4 agogon Najeriya da Niger karfe 3 agogon Ghana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki hadda shirin lafiya uwar jiki da Hawwa Umar ke gabatarwa. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da duka rahotanni da muke gabatarwa hamma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com ko kuma muhawara a shafukanmu na sada zumunta Facebook da Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shiri da suka haɗa da Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto labarai da Solomon Abo da ya haɗa shiri da ba da umarni da Binta Yaro da ta wallafa labarai a yanar gizo da ma injiniyanmu na yau Malam Zubair Alheri ke muku fata alheri ku kwana ku wuni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.